كان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نشاء ترى قوتهم جماد أولى هجر ماكي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا دبو لشكرا dari hududa 44 muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu. Babu shakka muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda darasun mu na baya mun tsaya ne a aya ta 36. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 37. Mun ji yanda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin abin da ya kasance tsakanin Iblis da Allah alaihi da baban mu Annabi Adam. Adama matarsa Hawwa yanda yazo ya durmiyar da su ta hanyar rudar da su da rantsuwa da zatin Allah, kuma itace da Allah ya hana musu ci suka manta. Shedan ya amfani da wannan dama ya sanya su suka dandane ta har ma tufafin da ke jikin su ya bar su. Wannan alama ce ta sun saba ma Allah madaukakin sarki, yanda kuma saban Allah yake sanya ni'ima ta gushe daga dan Adam. Saban Allah da ni'ima ba sa zama a guri daya ga mumini, sai dai wanda Allah yake masa talala. In dai kana da imani ba zai yiwu kana cikin saba ma Allah, kuma Allah madaukakin sarki ya baka jin dadi
a rayuwar ba. Sai ya jarrabe ka dan ka dawo zuwa gare shi. To mun ji yadda ya kasance ga Annabi Adam alaihi salam, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ainihin sai su fita daga cikin aljanna su koma can doran ƙasa su zauna. Annabi Adam a lokacin ya gane ya tabka kuskure, ya yi saban Allah madaukakin sarki, sai Allah madaukakin sarki ya ce
fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim.
Ubangiji ta'ala fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, Ubangiji ya aika wa Annabi Adam ko ya masa ilhamar waɗansu kalmomi. Wannan kalma kuma an fassara ta da ita ce kalmar rabbana zalamna anfusana.
Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
Galibin malaman tafsiri suka ce fatalaqa adamu rabbihi, sai Allah madaukakin sarki ya wa Annabi Adam ilhamar wata kalma daga gare shi. Wata kalma ce ita ce Annabi Adam da Hawwa kala suka ce rabbana ya ubangiji mu zalamna anfusana, mun zalunci kanmu da kanmu akan cin itaciyar da kai bana hani akan ta. Wa in lam taghfir lana ya rabbana, idan baka yi mana gafara akan wannan laifin da muka tabka ba. Wa tarhamna, idan baka yi mana jin kai ba. Lanakunanna min al-khasirin, Allah za mu kasance daga cikin tababbu. Haka irin su Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Abul Ariya, Rabi ibn Anas, irin su kata, duk waɗannan malamai sun zo da waɗannan bayani na cewa ita wannan kalmar da aka yi wa Annabi Adam ilhama ita ce rabbana zalamna anfusana. Da aka ya nemi tuba a wajen Allah da waɗannan kalmomin da Allah masa ilhama. Fata ba alaihi, sai Allah ya karɓi tuba Annabi Adam alaihi salam ya kuma gafarta masa. Innahu, domin shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa tawwab, shi ne mai amsar tuba ga bayinsa waɗanda suke sun tuba daga laifin da suka aikata. Ar-Rahim, kuma shi ne mai jin kai ga mu'mini. Allah ka amshi tuban mu, Allah ka ji kanmu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce
qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
Yanzu shikenan Allah ya amshi tuban su, dama Allah mai amsar tuba ne. Innahu huwa tawwabur rahim, Ubangiji ta'ala mai karɓar tuba daga bayinsa masu tuba, kuma mai jin kai ne a gare su. A wani gurin ma Allah ya ce alam ya'lamu anna Allahu yaqbalu
at-tawbata. Alam ya'lamu anna Allahu huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat.
Ubangiji ta'ala ce basu sani ba shi Allah madaukakin sarki, huwa yaqbalu at-tawba, shine wanda yake amsar tuba 'an 'ibadihi daga bayinsa. A wani gurin ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu.
Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima.
Allah ya ce lalle ne ku sani, duk wanda yake ya aikata mummunan aiki, wa man ya'mal su'an, duk wanda ya aikata laifi ko ma wani iri ne, aw yadhlim nafsahu, ko zalunci kansa da aikata aika da mummunan aiki, kuma idan ya nemi gafarar Allah to zai samu Allah mai ainihin karɓar tubansa mai kuma yayi mishi. Haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba,
wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba.
Wa man taba wa amila salihan, duk wanda ya tuba daga aikin da yake aikatawa kuma ya aiki nagari, lallai ya sani Allah zai karɓi tuban nasa. Waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin Alƙur'ani wanda suke bada ainihin dalilai akan duk irin laifin da ɗan adam yake, indai ya tuba Allah zai karɓa. Wannan ke nuna ashe babu laifin da za ka yi indai tsakaninka da Ubangiji ne face sai Allah ya karɓa maka. Amma banda laifin da kake zalunci wa waɗansu, domin duk wanda ka zalunce shi daidai ƙwayar zarra ko daidai itacen aswaki, wannan ka shirya ko da ka tuba, sai dai Allah cikin rahamarsa ya magamdakatar da ayyukan alheri zaka iya biyan sai ka biya ranar tashin alkiyama. Za a tsaida ka ne duk wani mutumin da a nan duniya ka zalunce shi sai an karbo wannan zaluncin da kai an maika mai kayan shi in ya rage maka saura sannan ka shiga aljanna. Idan kuma sauran bai rage ba ko ma ka gama ayyukanka na alheri a wajen biyan haƙoƙin mutane yanzu kuma haƙoƙin nasu bai ƙare ba to wani idan ya fito sai a kwashi zulubin shi a ɗora ma. Idan zulubi ya yi rinjaye a kanka za a tura ƙela kare zuwa wuta. Shi yasa duk yanda mutum zai yi to ka ji tsoron zalunci zuwa ga wani. Amma in dai tuba tsakaninka da Allah ne laifi tsakaninka da Ubangijinka ne to babu shakka za a wayi gari kowane lokaci in dai ka tuba Allah zai karɓe ka. Babu wani lokacin da za a ta sai lokaci kaza. Da ka san ka saba ma Allah kawai ka tuba. Ayoyin Alkur'ani mai girma sun zo da dalilai akan duk wanda ya tuba daga laifi Allah zai karɓa masa. Ga Nabi Adam alaihi salam ya tuba Allah ya karɓi tubarsa da shi da Hawwa amma da haka sai Allah ya ce kul nahabu domin ha jami'a. Sai muka ce Annabi Adam da Hawwa da ƴaƴan da za su haifa su sauka daga cikin aljanna ga baki ɗayan su. Sai dai Allah ya bada albishir cewa idan sun je doran ƙasa lokaci zuwa lokaci Allah zai ta aiko annabawa da manzanni da littattafan da za su jagorance su akan shiriwa. Fa imma yati annakum minni huda idan har an aika muku wani dalili na shiriwa da gare ni shine annabawa ko wani manzo ya zo daga Allah ko littafin da aka saukarwa manzan. Fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi wannan littafin da aka aika masa da manzan da aka aika masa idan alkiyama ta tsaye Allah ta fala khaufun alaihim ba jin wani tsoro tare da shi domin mako masa aljanna ce. Wallahu yazunukum ba zai yi bakin ciki akan abin da zai haddace mun rahmal ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ya ce
wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina sai dai fa duk waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin Allah to wannan babu shakka ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota zama na dindindin a cikin gidan wuta. Allah ya tsare mu. A sai wajibi ne mutum ya san wannan rayuwar ta duniya da Allah ya zo ya kawo ka ka samu kanka to kana cikin wani fagen jarabawa ne. Ɗayan biyu ne ko ka ci nasara ko ka taɓe. Duk lokacin da ka samu kanka Ubangiji subhanahu wataala ya aiko maka dalilin shiriwa to ya rage gare ka ɗayan biyu. Idan har ka bi wannan shiriwar ta Allah ka tsira za ka shiga aljanna. Idan kuma ka karkace ka kangare ayoyin da Allah ya aiko wa manzan da kake a zamaninka tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa yanzu babu shakka ka kafircewa Ubangiji subhanahu wataala to Allah ya maka alƙawli ulaika ashabun nar kana daga cikin ma'abota zama a gidan wutar ranar tashin alkiyama. Allah ta hum fiha khalidun sannan su waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙaryata manzannin Allah sai kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala idan sun shiga wuta ba sa huta har abadan ne. Haka san idan aka ce zaka shiga wuta ko da minti ɗaya ne ko da awa guda ne to babu shakka ka shiga cikin bala'i da masiba da babu irin shi duk duniyar nan. Ba wata masifa da bala'in da zaka iya shiga a nan duniya wanda ya kai sakon ɗaya a ranar tashin alkiyama a cikin azabar Allah. Da haka ya kamata mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah mu yi imani da abin da Allah ya aiko mana mu yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya sauka a cikin littafinsa da kuma sunnar mahaifi sallallahu alaihi wa sallam don mu samu tsira ranar tashin alkiyama. Don Allah ya ce duk waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙaryata manzannin Allah to waɗannan suna daga cikin ma'abota zama a gidan wuta ranar tashin alkiyama. Idan sun shiga wuta kuma za su dawo mana har abadan Allah ya kare mu. Sai Allah ya ce
ya bani Isra'ila zkuru ni'matiya allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabu.
Yanzu Ubangiji subhanahu wataala ya zo da babu kissal bani Isra'il yana tunawa da ni'imomin da ya ni'imtar da su tun a wancan zamanin har zuwa yanzu. Allah madaukakin sarki yace ya bani Isra'il ya ku ɗiyan Annabi Yaqub alayhi salam domin bani Isra'il su ne wanda a yanzu ake cewa kabilar Yahudawa. Asalinsu a cikinsu ne Allah ya fi aiko annabawa da manzanni mutane ne masu daraja a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Asalin Isra'ila shine Annabi Yaqub. Yahudawa asalin zuriyar su daga Annabin Allah Yaqub alaihi salam ne, dan Annabi Ishaq, dan Annabi Ibrahim. Allah madaukakin sarki yayi musu daraja, ya daukaka su, ya mafi aiko annabawa da manzanni a cikin wannan kabilar ta su can farko. Allah madaukakin sarki yayi alkawari da su cewa duk lokacin da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da shi. Yanzu sai ya bayyana kiri-kiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi ne, amma ba su yarda da su yi imani da shi ba saboda hasada. An ce asalin zamansu a garin Madina ba. Sun karanta a cikin tarihi cewa Allah zai aiko manzon ƙarshe, zai rayu a wani guri mai dabino, mai kama kaza mai kama kaza, duk suka je suka kewaye gurin don a samu shi wannan manzon ƙarshe a cikin ƙabilarsu. Allah sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka a cikin ƙasashen Larabawa, kuma ɗan ƙabilar Larabawa. Ya mishi umarni da yin hijira zuwa ga wannan gurin da suke tsammanin za a fito da manzon. Wannan shine yasa mafi yawan ƙabilar duniya ba wanda ta yi ƙiyayya da manzon Allah sama da Yahudawa. A wani riwaya an ce har manzon Allah bar duniya ba samu mutum goma cikin ƙabilar Yahuda ba da suke imani, saboda tsananin adawa da ƙiyayya. Abdullahi ibn Salam babban malami ne a cikin Yahudawa a zamanin. Idan ana so a yi alƙurai, to irin su ake turawa. Yanzu suka ce bari su aika shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya ɗaya bayan ɗaya. Idan har ya ba da amsa akan tambayoyin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka mishi ya bada, to babu shakka za su yarda Annabi ne na gaskiya. Wa za a samu ya je musu tambayoyin aka ce a ɗiba masani ƙwararre, mutumin kirki ɗan asali. Sai aka zaƙulo Abdullahi ibn Salam. Lokacin da ya zo ya fara manzon Allah tambaya ɗaya bayan ɗaya, sai Allah ya nufe shi da shiriwa, sai ya gane cewa wannan annabi ne, wannan manzo ne na gaskiya. Sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai ya ce ya rasulullah, amma babu shakka zan gwada maka, mu ƙabilar Yahudu mun fi kowa hasada. Idan mutane na suka gaba kowa ba za su biyo bayana tabbas, amma abin da nake so da kai idan suka zo zan labe ba su gani ba. Idan suka tambaye ka ina nake, ka yi musu tambaya kwara ɗaya. Bayan sun baka amsa, zan fito in bayyana imani na a gabansu, ka ji irin abin da za su faɗa. Sai ga Yahudawa sun zo, manya-manyan malamai daga cikinsu, suna son ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba da dama. Sun turo wakilinsu da tambayoyi masu yawa. Yanzu shine suka biyo ba su ji ina aka kwana. Yanzu ina Abdullahi ibn Salam ya ce, kafin in ba ku labari game da shi, ina so ku gaya mini me ya matsayi shi a cikinku. Ta ai wannan babban mutum ne, ɗan babban mutum, jikan babban mutum, ɗan asali mutumin kirki. Suka zuga shi. Ce to ya kuke ga da za a ce ya yi imani da ni manzo ne na Allah? Suka ce na'uzu billahi min za'ai, muna neman tsari ma a ce haka ta faru, amma zai ma ta faruwa ba. Ana cikin wannan tattaunawa sai ga Abdullahi ibn Salam dan ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yanzu ne suka ce mutumin kirki ne, dan mutumin kirki ko? Amma suka ce sharruna ibn sharruna huwa sharru minna. Ai mutumin banza ne, kuma dan mutumin banza ne, kaka shi ma mutumin banza ne, duk cikin ba mutum fi shari kamar sa. Kaga yayya kiri da muzuki nan ta bayyana. Wannan shine hasada bai hasada. Mai hasada lokacin da ya ga wanda yake ma hasada ya samu alheri, sai ka ji kawai gabansa ya fadi. Labari za a bashi wani ya zama kaza, ko Allah ya bai wani matsayi kaza, kawai lokacin da shege sai ta matsa, sai gabansa ya fadi. Inda za a ce a tambaye shi labari game da wannan mutumin, mutumin kirki ne, ya cancanta zai bai cancanta ba, zai yi ta mai sharri ne. To da haka wannan shine ɗabi'ar Yahudu. Duk mutumin da ga mahasadi ne, to yana ɗabi'ar Yahudanci a cikin jinin shi, a cikin zuciyar shi, ɗabi'unsa. To su ne Allah yake kira anan gurin, yace ya bani Isra'il, ya ku bani Isra'il, uzkuru ni'mati allati ana amtu alaikum, ku tuna ni'mata wanda na ni'imtar da ku ita. Me nace ni'ima? A cikin su ne Allah ya fi aiko annabawa, mafi yawan annabawa duk cikin bani Isra'il ne. Allah ya fifita su, ya kamba masu, ya ba su daraja, ya ba su ilimi da kere-kere. Ko yanzu idan ka duba su suke jagorancin duniya. Yahudawa a yanzu ba su da tace ba a duniya. Ba za a daura gwamnatoci a mafiyan manyan kasashe ba sai da tace wasu. Ga sunan gaban ba sa cewa komai, amma tsarin duniya gabaki daya yana tafiya da karkashin jagorancin su. Su suke da bankuna na kudade, ilimi na kere-kere, na technology na duka hannun su yake. Duk wani abin da ka san na ci gaban duniya za ga waɗanda suke jagorancin Yahudawa ne, saboda mai Allah ya musu daraja, ya ɗaukaka su, ya ba su wannan baiwa. Har yanzu suna da wannan baiwar illami, yin imani shi yake da wahala a gare su. Shi ne Allah ya ce wa ahu bi ahdi, ku cika alƙawarina. Da kuka alƙawarin ta mai cewa za ku yi imani da manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya bayyana, ku cika mana alƙawarina, ufi bi ahdikum, ni ma cika muku alƙawarinku. Allah ya ce wa iyaya farhabun, ni kadai ne ya cancanci ku ji tsorona, in ji Ubangiji subhanahu wataala. Sai ya ce wa aminu,
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun.
Ubangiji ta'ala ta wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abin da muka sauka muku da Alkur'ani, saboda ya gaskantar abin da ke hannunku da Attaura ta gaskiya. Domin galibin Attaura da ke hannun Yahudawa a yanzu ba Attaura da Allah sauka wa Annabi Musa ba ce ba. Kamar yadda Linjila wanda ke hannun Kiristocin duniya a yanzu, bayan ce Linjila ta gaskiya da Allah ya sauka wa manzon rahama ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai tsohon alkawali, akwai sabon alkawali. To wacce ce ta Annabi Isa? Ka kenan, ko yanzu idan ka ɗauko littafin ka shiga ka ɗan ƙaro waɗansu abubuwa, idan an kai coci an karanta kawai taɓi za a yi a ce ya yi kyau, amma mu kana ƙara kalma ɗaya a cikin Alƙur'ani sai an cire ta. Saboda Alƙur'anin da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne muke addini da shi. Amma su Attaura da aka sauka wa Annabi Musa ba ita ce Attaura da suke aiki da ita ba a yanzu. Linjila da aka sauka wa Annabi Isa alaihi salam, su Kiristocin yanzu ba ita ce suke aiki da ita ba. Inda ita suke aiki da ita, sai mu gansu suna sallah. Ayoyin Alkur'ani mai girma da yawa sun tabbatar da Annabi Isa alayhi salam shi sallah yake yi. Idan sun diba Attaura Linjila ta gaskiya, za su gano Annabin Allah Isa alayhi salam sallah yake yi. Da yawa daga cikinsu suna karatu, idan sun gane to suka koma addinin Musulunci ne, saboda sun san shi ne addinin da Annabi Isa alayhi salam yake. Shi yasa ma a cikin ka'idar su, to za ka ɗauki littafi ka yi ta karatu daga bango zuwa bango ba. Idan a ce a buɗe shafi na kaza, adiba sura ta kaza, inda Markus ko waye yace kaza, to shikenan za a karanta bakin nan, sai a rufe, ayi a tashi, ayi tabi, ayi kida, ayi waka, ayi rawa, shikenan. Amma ba ka da incin ka dauki littafi a gida ka zo kai ta karanta irin namu da ake karanta Alkur'ani hal ahadati, sai dai kawai ka limke shi ka sa haka a hamata, sai ran ladi in ka je gida ka aje ran ladi, in ka zo da shi sai a ce a bude kaza, ni go tsawo ko kuma a saye tsawon alkawali ko sabon alkawali, nan za a karanta muku, a karanta muku, a ce a rufe ido, a yi addu'a, wai addu'a sai a rufe ido. Shi kenan, da an gama wannan karatun baka da ice kuma ka yi tambaya. In ka yi tambaya sai a ce haskenka ne bai kai haka ba, haskenka bai kai ka gane ba, kawai nan haka za a barka. Haka addini yake, addini na jahilai da ba. Haka Allah ya ce masa adh-dhalin a cikin Alkur'ani. Allah ka shirye da mu tafarki mana da shi,
ba tafarkin maghdubi alaihim waladdallin.
Shine musulmi kullum yake neman tsari a wajen Ubangiji su wajen 17. Allah ya tsare shi da tafarkin Yahudu. Su suna da ilimi amma sun bar aiki da ilimi sun halaka. Ya kuma tsare ka da adh-dhalin, tafarkin batattu su ne Kiristoci, su addini ma a cikin bata ake ta addinin salama. Wani pastor ne aka yi mai tambaya, wai Annabi Isa zai shiga aljanna? Yace a to shi da gidan Ubangiji. Da amsa kenan fa. To yana ilimi yana. Babu ilimi. To haka addini sai ki. Ba ka yarda maka yi karatu daga nan zuwa daga bango zuwa bango, a sai a ce ba za ka gane ba. Shi yasa duk abin da aka yi ba su gane komai. Wani pastor ne a cikin coci, ana cikin hauragiya, za mu ce ba addini ba. Sai ɗaya kai sama ya shiru, sai ce ba za su iya, ba za su iya ba. Ashe gawai yaudara ɗin bai kisa da musu. Ya ka tambaye shi, ka ce ba za su iya ba menene ba za mu iya ba yace a ku dai ba za ku iya ba sai ce a kamar bayani yace Allah da yace wa ku sai abuna gida ku sai abuna mota yace ba za ku iya ba fita wani abu mai sauki a gudu aka hada kuɗa ka sai mai gida ka sai mota to jahile ne ba su da wani ba wai ya zai ce ba za su iya ba haka ne haka suke zasu haka ya gani su da mummune kawai wai magana ce yake da Allah Allah ya ce sai mai gida sai mai mota da haka yace a ba za su iya ba za su iya ba sai za a ce ba za su iya ba yanzu suka hada kudi kaga inda haka yace sai mai gida da mota ba za su iya ba to wannan kenan sune waɗanda suke batattu ubangiji subhanahu wataala yace ku yi imani da abin da muka saukar na alqur'ani domin ya gaskata abin da ke hannunku na gaskiya wala takunu awwala kafirin bi kada ku zamanto ku ne farkon masu kafirci da shi alqur'ani Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku rika ciniki da ayoyinmu da dan wani abu wanda bai takara ba ya karya na abun duniya yahudawa su ne aka zuwa a basu kudi azabun annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ce abinda aka fadi na sufofin manzon Allah cikin at-tawrat ba haka yake ba hukunce-hukuncen da aka sauka a cikin alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su haka ne amma yace ba haka yake ba wata rana ai an yi alqurai a cikin alqur'ani an ce wanda ya zina a cikin addinin musulunci ya taba aure ya za a da shi rujuma ko a jefe shi da aka ji aka tabbata suka ce a su a cikin addinin su an ce wanda ya yi zina inda ya taba aure to ruhima a tausaya mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su zo da littafin su adiba a gani ulfatu bitawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da atawra ku karanta daidai gurin nan in kuna da gaskiya shi bai wurin da zo da atawra ya fara karantawa nan gurin rujuma ai jibin ne da dako to sai dole ya tsaci a gurin ya danne da yace to a karanta aka ce to daga ya tsalace a ne karanta ne haka ne kaga rujuma idan aka fitar da dan jimin zai zo mi ruhuma man zana ruhuma wanda yanzu na ayi mishi tausa a ji tausayin shi kawai tausaya mai a gani saboda mi saboda su mutane ne masu neman abin duniya duk mutumin da za a iya ɗaukan kuɗi a bashi ya taushe gaskiya ya fi ɗan son zuciyar ko son zuciyar wani wannan mutum ya samu aƙida ta yahudu su ne farko waɗanda suka fara ɓoye ayoyin Allah ba za su faɗa gaskiya ba su ɗan abin da ake ba su na duniya to Allah ya musu wa'azi ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da abin da aka saukar a cikin alqur'ani wanda ya gaskanta abin da ke hannunku kada ku zamanto kuna ciniki da ayoyin Allah ɗan abin da bai takara ya karya ba ubangiji ta'ala ce wa ya fataqu ni kadai cancanta ku ji tsoro na inji Allah sai Allah ya ce gaba
wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل ku daina hada ƙarya da gaskiya kuna cuɗanya ta a guri guda wani abin kun san ba gaskiya ba ne sai ku ɗauko abin da yake shi gaskiya ne ku haɗa su guri guda ku daina cuɗanya ƙarya da gaskiya har ma wa taktubul haqq kukan ma ɓoye gaskiya ku bayyana abin da yake shi ne ƙarya a matsayin gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sane da cewa abin da ku bayyana ƙarya ne kuma na ɓoyen shi ne gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku yi haka nan yace wa aqimu salata sanan ku zamanto ma tsaye da sallah tsaye da sallah shine yin sallah akan ilimi a bisa fiskal karantaro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya sallu kama ra'aytumuni ku rika yin sallah ta mukar yanda ku ga inai Allah yayi umarni yahudu da kiristocin duniya da musulmin duniya akan kowa ne daga cikin mu ya tsaye da sallah wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakka sanan ku bada zakar dukiyarku baya da zakka shi da duk mutumin da yake da dukiya in dai ta kai nisabi a hanyar kasuwanci ne a hanyar aikin gwamnati ne saboda diyawa mu idan ka diba a yanzu
wani baya fitar da zakka ta duke saboda ganin cewa shi ba alhaji bane, shi ai ya sabu kudin shi ne ta hanyar salar kishi ko ta hanyar kwangila da yi ko ta hanyar wani yal harka, kun ga da ta harka wata yar tuwa-tuwa kenan, wata yal harkar Allah, wannan abu ne muka yi, muka dan abu ne sai muka yi wata harka sai muka samu kaza. Ganin ki wannan ba dole bane fitar da zakka. Fitar da zakka wajibi ne ga dukkan musulmi, ga dukkan wanda Allah ya mallakawa dukiyar ta kai nisabi. Rishin fitar da zakka ba karaman illa bane, sannan ba karaman musiba bane ga al'umma musulmi. Allah madaukakin sarki ya tsara al'umma musulmi yanda za ta rayu ne, da haka yace a amso zakka daga hannun mawadata a raba waɗanda suke talakawa. Daruwa musulmi na duniya suna fitar da zakka, ba za ka taɓa samun talaka a cikin musulmi ba, sai dai abin da ba a rasa ba. Amma da yake zakkar in kaga dama ne ka cire ka bada, idan ba ga dama ba oho ba mai tilasta maka. To sai ga masu bada alma sai mutum ya dai dan gudu dan wani abu ne sai ya dan yi rabar shi kuma yanda ya ga dama. Kaga wannan zakka bata huta ba kenan. Ai ba za ka ce ba za ka zo ka yi sallah gaba yamma ba, dole ka yi ta gaba ina gaba alƙibla. Ba za ka ce sallah azhar bar ka yi ta da yaushe, da asuba ba. To haka zakka zaka cire ta a lokacin da ya dace a cire, kuma kamar yadda Allah ya ce a cire, kuma ka ba wanda Allah ya ce ne. Amma sai ga mutum ya huta zakka yayi masanya, ya je ya diba inda in yayi shi ma za a yi mishi, ko ya tara talaka ya raba musu yan zakka biyar biyar, mai kokari ke nan fa. Zakka biyar biyar idan ka rabe miliyan ɗari me za ta ba musulmi? Kowa ya zo ya bukata shi tarar nan da gobe shikenan, wani ba ta sai shi bukata ɗaya rana ma. Amma da zaka huta miliyan goma sai ka samu mutum bi ka ba miliyan biyar biyar, kafin shekara in akwai rabo a cikin sai ga wani shi ma yana tarar da zakka yan shekara ta gaba ta zo, saboda yayi kasuwanci ko yayi aikin hannu. Shi yasa idan aka fitar da zakka so ake abai wanda shi ma zai fita daga cikin talauci. Wani mutum ne mai zai ne ya rasa yanda zai yi ma yayi kujera ɗaya ya sai da samu jari, sai ka huta miliyan biyar ka je ka bashi ya kike zamani. Ta yi sai ya kama shago a guri mai kyau, ya sayo kayan aiki, ya rika kera irin kujeru salon-salon da gadaje a zo a saya, ya sake kera wasu kafin da sai ga shi ma ana taimaka alhaji. Ya har da sahin kudin shi ya kai nisabi. Wannan kudin miliyan biyar da zaka bashi kana iya zuwa ka raba mutane da yawa, ba wanda zai amfanu. Haka idan ka je ka samu wani tayar ka bashi, da keken shi guda yanzu ga ya je ya kama shago ya sayo guda biyar, da ta zubin zare da ta dinka babban wuya da karamin wuya, ya dauko ma'aikata ya aje. Mutum da ya sana cin abinci a gurin shi kafin shekara shi ma sai ga Allah ya buɗa mai. Wannan shi ne abin da ya kamata masu huta zakka su riƙe. Ka je ka samu wani mutum ya iya kasuwanci amma ba jari, kullum ya karɓo ne ya amso shan, wata ran ma ya ga masu kuɗin yana shan kwana, sai ka samu wata miliyan goma ka mai kamai ya iya kasuwanci kafin baɗi ƙarƙashin shi za a ga mutane suna cin abinci shi ma sai ya huta zakka. Wannan shi ne abin da Allah ya ce ai. Amma ina kai ba ka iya gane ya musulmi suna da kuɗi ba, kuma wallahi akwai shi, wallahi akwai kuɗi. Wani an gama kuɗin shi wallahi sai ga hankalinka bai iya ɗauka. Amma sai kasa gane yaushe yake huta zakka, a yaushe yake huta zakka, abin da ya ga dama ne zai fitar, kuma zai fara ta inda ya ga dama. Ko ya huta zakka ya kera masallaci, yarka sai ka alhaji wani ya yi masallaci mai kyau, kaga zakka ai bata fita ba ko? Wa ta ga gina masallaci, sallah akan titi ma ai ba kai uwa take ba, a hili ma da za a yi kasuwa a cikin kasuwa ne ko a hili ne za a yi sallah kuma Allah ya karba, ba dole sai a cikin masallaci ba. Ana kudin huta gina masallaci daban ne, kudin zakka daban ne. To mu sani dai Allah da ya umarni ya ce wa aqimu salata wa atu zakka, ku rika tsaida sallah kuna ba da zakka. Abubuwa guda uku kowanne za ga Allah madaukakin sarki yana hada ɗaya da ɗaya ne. Idan Allah ya ce aqimu Allah sai ya ce wa aqimu rasul, ku kyautata wa da yake cewa ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu salata sai ya ce wa atu zakka, ku tsaida sallah ku ba da zakka. An ashkur li waliwalidayk, idan kun gode mini ku gode ma iyayen da suka aihe ku. Wannan abubuwan guda uku ko idan Allah yana maimaita su. To shine Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in, idan kun tashi tsaida sallah to ku je ku yi ta a cikin jami'i. Wannan aya ta yi umarni ne ga dukkan musulmi lahiyayye, musamman ɗa namiji, babu damar ka yi sallah kai kaɗai sai akan larura. Za ka je masallaci ne cikin jami'i, mata su ne suke da dama su yi sallah su kaɗai a cikin ɗakunansu. Amma ko su idan sun ce za su yi masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana su. a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda racin mata da kokarin su ta fuskar ibada akwai wadansu matan da suke kawo batun sharadi sai ka basu je masallaci zasu aure ka wani mutum ne mai tsananin kishi yazo ne ba aure ya tace wallahi ta fa gaskiya ba ta iya barin zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ya san ya dauki sharadin zai ba ta dama ta je masallaci wannan ai ba matsala bane amma ha matsala ne fa bargaji hikima zai yi harata sai ya kare ta kawai bai so take zuwa sallah ma bai sai harama tunda hadisi ne kuma ga sharadi eh ta shirye zuwa sallar asuba wani lokaci cikin duhun dare kawai sai ya riga ta bar shi a gida sai ya gudu ya shakura ya je wani guri ya tsare ya nabe tana zawa ai ma ta hice ko an halalle ya dafa ta kawai sai ya bullo mata ya kai mata hari da kyar ta kufce ta tsira shikenan tun daga ran nan kai ta zuwa masallaci shi da mai hikimar shi kawai sai da bala kira zuwa masallaci sai kai a gida zai sallah dama annabi ya ce ta hilada ba kin san ta hilada ba kike mun sharadi ne ah haba ki shirya ki je masallaci sai kai wallahi ba na zuwa yo ya kai kai dama an ce a cikin gidan mu ta hilada wa bi tu hunna kairul lahunna ayi ta ga hadisi ko akwai ya kamata ki je ku ce wallahi yanzu mutane sun lalace wata rata zan je sallah na da asuba da kyan nisa wani fitinan ne da ya kawo mun hari da aka bar na kara zuwa masallaci da ba ya ce da kullum musun yi ce yau shike da an huta kaga yayi hikima ko to haka ake yi domin akwai abubuwan da ba karfi yake ba da dama a cikin sallah akan mata ba sai dai hikima idan kace zaka yi karfi wallahi zaka sha wahala ba fada da tsawatawa ba yake baka nasara sai siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zama a cikin masallaci yayi alƙawari ba zai iya ba zai ƙara komawa cikin gidan shi ya kaurace matan shi wata guda yadda ya kwana 29 ran da aka mishi umarni ya je gidan ya sanar sakon Allah nana Aisha tace wallahi na matsu da in ga manzon Allah da idona na rasa inda zan inga shi kawai sanar yayi sallama tace yana yin sallama sai ne shiri irin namu na mata yana zawa kawai na ce mishi wa alaikum salam sai na mishi kallo daga sama har kasa kasa akwai kallon rene ko ka shigo gida fara kallon ka daga kafa ka har zuwa kanka ka san wannan kallon akwai matsala ta ce na harare shi na kalle shi daga kasa har saboda yi huskar ce kace sai kai mata guda yau ka koma ka cika ba ka ga waka annabi sallallahu alaihi wasallam sai mulmushi yayi dariya yace ya Aisha ba ki san wata yake yi kwana 10 yayi 10 kuma yayi 9 ba wata ayyukan ya kwana 29 ya mutu ko kaga ya mata daya a banza ko tana da abin wadi mai abin fada baya fada sai dai ya fada kaga an kai da sai kai ne kace to an koma din amma shi sai ya hikima yayin dariya ya ce mata ai wata yake yi kwana 29 akwai abin fada ba sai ta fashe dariya tace wallahi da ba sai zan gome shi tace wallahi matsala ke kawai dan turza ka dai to mata suna da wani dan turza ka in kai baka da hankali sai ka fara fada sai ka wata waje kana zance kai kadai shi sai ka tage ganin galibi accident da ake ma akan titi duk akwai hannu su a ciki na ga mutun shi kai ya fada wallahi siyasa ake yi Allah ne ya taimake mu ubangiji subhanahu wataala yace a tsaye da sallah a bada zakka idan an tashi sallah kuma a je a yi ta a cikin ainihin jami'i shine ma'ana warka umar rakiin abara wa ajarka umar rakiin min ummatihi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni al'ummar musulmi in sun tashi sallah su je su sallah cikin masu sallah daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun
ubangiji ta'ala ce atamuruna an-nasa bil birri yanzu ayyuhal yahud ku ne za ku rika umarnin mutane su ba Allah da'a su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum ku rika mantar da kawo dan ku wajen biyayya ga Allah da manzansa wa antum tatluna alkitab gashi kuma kuna karanta littafi a hannunku kun san gaskiya ne manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da ya aiko shi afala taqilun shin ba za ku zama masu hankali ba domin sun kasance sukan cewa addini na gaskiya shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun koma a gefe idan kuna neman manzon gaskiya shine annabi Muhammad addinin na gaskiya addinin annabi Muhammad amma ba sa bi to shine Allah ta ta'amuruna nasa bil birr za ku rika umarnin mutane su wa annabi da'a su bi Allah
sai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum amma ku manta da kawo nan ku ta fuskari imani da shi wa antum tutaluna alkitab gashi har kuna karanta littafi a hannunku afala taqilun shin ba ku da hankali ba za ku zama masu hankali ku hankalta ba sai Allah yace
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in
ubangiji ta'ala ta wasta'inu bis sabr ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri ba wanda zai samu taimako a rayuwa sai ya zama to mai hakuri idan ka zama to mara hakuri ba za ka iya cin nasara ba dan abin da ka fara sai ya ka bar shi sai ka wannan baya yi haka kai a matsayin ka na mai imani da Allah ka yarda da kaddara Allah ka yi riko da asbab ka zama to mai hakuri da jurewa idan kasuwanci ka fara kakkace lokaci guda zaka zama alhaji idan neman ilimi ka fara kakkace lokaci guda zaka zama sheikh a sai kai ta bugawa kai ta kokosa kofa har ta bude duk abin da zaka yi ka zama to mai juriya ka zama to mai hakuri sai ka samu taimakon ubangiji subhanahu wataala wasta'inu bisabri ku nemi taimakon Allah a wajen bukatunku ta hanyar yin hakuri da juriya wassala sannan kuma ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah almusalla kalmuraji rabbi duk mutumin da yake sallah kamar ya samu audience ne tsakanin shi da ubangiji in dai har kana da wata bukata a wajen Allah to duk lokacin da ka zo sallah a cikin sujura ka rika roƙon Allah wannan bukata ta ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun yi ruku' fa'azibu fihi rabbi ku rika girmama Allah a cikin ruku'in ku sa subhana rabbil azim subhana rabbil azim wa amma fi sujud amma idan kun aje goshin ku kasa cikin sujura fajtahidu fi du'a anan ku nana ce ku yi ta kokari ku yawaita addu'a wa kimna ajr tijaba lakum ku samu yaqini da tabbas cewa lalle wannan addu'a da kuka yi kuma a cikin sujura Allah ya karba muku duk lokacin da ka zo ka rauki Allah madaukakin sarki a cikin sallah to ka samu yaqini da tabbacin cewa lalle buƙatar ka kawai ta biya wa illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rauki Allah ubangiji ta'ala zai biya mishi daya daga cikin uku wa in ma a gaggauta biya maka buƙata a lokacin wa in ma Allah ya karbi buƙatun naka sai a jinkirta maka abin zuwa wani lokaci na daban wanda idan wannan lokacin aka baka wannan abin ba zai maka amfani ba kamar wancan lokacin wa in ma kuma kila baka sani ba rayuwar ta kare kai kana so a baka abin da zaka more shekara guda kai kuma baka da awa guda a duniya ko sati guda ko wata guda sakamakon addu'a sai Allah madaukakin sarki ya yi mi ya gafarta maka zunubanka ya baka aljanna shi yasa wajibi ne al'umma musulmi a kowane lokaci mutum ya rika yawan addu'a ubangiji tabaraka wataala yakan yi fushi da bawa idan kai sako-sako da yin addu'a Allahu ya gadabu hina tarakal abdu salihi wa bulayya adama hina yasalu ya gadabu Allah yakan yi fushi da mutum idan yana sako-sako da yin addu'a kai baka addu'a sai ka ji matsala ta ci maka a'a Allah yakan yi fushi da kai kamar ya dan adam idan kana yawan bani-bani lokacin zai tsane ka shi kuma Allah idan kana yawan bani-bani a lokacin da yake son ka da kayi shiru baka roƙon Allah sai Allah ya fushi da kai sai ga matsala ta ma bai yake gaba da baya karasa inda mahuta take idan kana da hankali sai ka koma zuwa ga addu'a da astighfari dan kuma hankali ya ma karamci sai ka zama to mai jaje in ka zo cikin jama'a kana ka baran da fa akwai matsala ha amma za a yi bala'i yau da ba za a yi da wazai bala'i a lokacin da kake cikin bala'in talauci shi wani lokacin da yake cikin arziki a lokacin da ka rasa a lokacin da wani ya samu da ka koma zuwa ga Allah shine mafi sauki da ka idan ka tashi neman taimako a wajen Allah ka jure ka yi hakuri abu na biyu sai ka nemi hanyar saduwa da ubangiji ka ta hanyar yin sallah da gaugawa Allah na biya bukatun mutum inda zai roki Allah a cikin sujada duk addu'a da kai cikin sujada kai yaqini cewa babu wani wanda ya ji abin da ka roka a cikin halittun duniya kaf sai kai da ubangijinka kila idan kai a cikin wani yanayi mala'iku ne za su ji su kai amma yanzu idan kana yi addu'a cikin sallah kai da Allah ne direct kuma Allah ya yi alƙawari tabbas ya karɓa maka ujibu da'watu da'i idza da'ani Allah ce ina jin roƙon mai roƙo a lokacin da ya roƙe ni to ana neman taimakon Allah ne ta hanyar haƙuri da juriya idan baka yi hakuri ba sai ka ce kai abin da mun yi ta addu'a kai abin da kawai ira sai ka bari yustajabu li'adukum malam yasta'jil Allah yana karba ɗaya daga cikin gumurdin bai gauga ba sabe suka ta da me istijal kin yace mutun yace nayi ta roƙo Allah na buga amma abin shiru to lokacin kuma zai ƙara shiru takabar addu'a Allah sai ƙara barinka amma lokacin da ka maza addu'a sai Allah madaukakin sarki yau ya biya maka bukatunka kai tsaye annabi Yunus alaihi salam Allah madaukakin sarki ya karba addu'a shi ne kai tsaye saboda da mun shi yana yawan addu'a da haka Allah ta falala annahu karimun musabbihin
ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
كريم حالي ليس أبكي شواء وني يلا يلا دباء وني ليس حالي ديكي تكسي الله يا تكي تكي روا أتكي روا ما كيفي يا هديش باي يا هديش يا أسابة سمى ما سيكو ما تكسى روا تيفي يكوتش ya rasa yanda zai amma sai tuna ai Allah da ya halitta shi ai ya san halin da yake ci kuma ya ce a roke shi sai fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala kala barar zannun shine annabi Yunus alaihi salam ya samu kanshi cikin wani yanayi fa zanna Allah na qadara alaihi har ma lokacin da ya aikata abin da ya aikata yake tsammanin ba mu da wani iko a kanshi ya da iko da dama yayi abin da yayi dama gaba gadi sai ya samu kanshi cikin matsala Allah ya ce farada fi zulumat sai ya roke mu a cikin duhai ga duhun ruwa ga duhun cikin kehi da me ya roki Allah Allah ilaha illa anta subhanak yace babu wani wanda ake iya bauta mai a matsayin Allah bauta ta gaskiya sai kai kadai ya Allah kuma tsarki ya tabbata gare ka ya kade ta Allah ya tabbata yace in kuntum minaz zalimin ya ikrari bi zam ya tabbatar da laifin shi a wajen Allah Allah ce
fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham
ubangiji ta Allah ta kaga sai muka amsa mishi muka tsiratar da shi daga cikin damuwan kaman wani ya iya cewa to ai shi dai yana annabi ne sai Allah ya ce bi
wa kadhalika nunjil mu'minin
ubangiji ta Allah ce to ba shi kadai ba wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da duk wani mai imani idan zai roke mu amma me yasa shi mutum ne mai yawan tasbihi yana yawan addu'a yasa Allah ce in ba zan ya zamanto daga cikin masu yawan addu'a ba da labisa fi badani da zamu kyale shi ya zauna a cikin cikin kihin har tashi alkiyama me ba ya ci nasara dama yana yawan addu'a da ya shiga wani hali da ya addu'a kwana daya sai aka amsa mishi kenan addu'o'in da zaka yi yanzu ba yanzu ne kadai suke tasiri ba kana shiga cikin wata matsala in kace ya Allah Allah sai ya amsa maka amma in da ba kai shiru ne to da ka shiga cikin wani hali kuma sai ka tura ko Allah Allah ya jiraba ka a kyale ka a gani a to da Allah kai yanzu ko a duniya kaddara a duniya kai dan dai an ce wannan mutum araji ne mai kudi ne shi yana badawa ya biya kowa bukatar shi in ka zo haka kawai bai san ka ba sai ka zo kawai ka ce ba ni kawai sai ya baka ai da ke ta neman suna ne haka ya sabo da shi in ka zo wajen neman sai ka ce ni ne wannan nan wanda muke zuwa ya ce ah to kai ne eh to yanzu ba wata ƴan matsala ta ce to mine ne ko ba haka ba amma haka kawai kai tsaye da ka zo a rajin mai ko me ba ma ka ai matsala gare ta kaza to ina ruwan shi da kai ai ba san kai waye ba amma ka yi kokarin alakar ka da shi ta kyautata ya san ka ya san kokarin ka ya san matsayin ka kana ce ya taimaka sai ya taimaka wannan dan adam kenan balle ubangiji subhanahu wataala wanda shi umarni ya maka da ka roke shi kuma kai kira roƙonsa sai ka shiga cikin matsala ka ce ba ni a ana son mutum ya rika neman taimakon Allah ta hanyar hakuri ta yawan addu'o'i da yin sallah Allah ya ce wa innaha lakabiratun domin ita sallah abu ce mai girma ba kowa ke sanin girman sallah ba illa ala khashi'un sai waɗanda suke masu kushu'i masu tawadu masu jin tsoron ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce
allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un
suwane ne al khashi'in Allah ya ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke da yaqini tabbas su kullun suna da sakankan cewa su masu saduwa ne da ubangijinsu idan kana da kushu'i ga Allah to kullun ka shirya ne kuma ka yarda ka tabbatar da cewa yanzu nan zaka iya saduwa da ubangijinka ba saduwa da Allah ko sai an yi mi sai mutu ka san wani bai ka mutu a kusa da shi sai wani abokin shi kadai ya rasu wanda suke tabka tsiya tare da ya sa kai zaka ya zo ya koma share guda shiru da ka duniya sai yanzu ne sai ana mutuwa ko wanda kusa da shi ya mutu amma al-khashin masu kushuwi a kullun su suna da yakinin cewa su masu komawa ne zuwa ga Allah da haka kullun suna cikin shiri da sun yi sabo astaghfirullah astaghfirullah da sun yi abin da ba daidai ba gyarawa suke kullun suna kokari su yi aikin alheri to shine Allah ce su ne masu yakinin cewa annahum mulaqu rabbihim a kowane lokaci su suna shirye suna tsammanin zai iya yiwa su koma zuwa ga ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un sun san kuma a ƙarshen dai alaiwa ƙasa inda mana ba shi ko mun nisan jiha ƙasa za shi sun san dai a ƙarshe dai su masu koma ne zuwa ga Allah yaqini da saduwa da Allah tabbacin sanin koma zuwa ga Allah alamun shi shine ka riƙa yin aikin da zaka samu sasantawa da Allah ka riƙa tuba zuwa ga Allah ka riƙa kokarin tara ayyuka na gari aikin zai gadar maka kyaukyawar makoma wajen ubangiji subhanahu wataala idan mutum yana shirin zuwa kasuwa don sayayya me zai tare da kuɗi bo amma ana ta za a je wata cin kasuwa da za a kashe kuɗi kai kai zama ka baka da kodala kuma hankalin ka ta baka ne ma aka ta tayya wannan ya ce ya tara kaza wannan ya ce ya tara kaza za a je a sayo kaya kai me gare kace ba da komi ya kuma yana zaka tare da ko zan jini ba a yi sayayya kaga baka da hankali kenan a baka da hankali in dai ka tabbata zaka lahira wallahi ka shirya mata in gobe ka tabbata zaka shi kenan kai zaman ka duk wanda ga yana tafiya fasinja ne fa na zuwa ira na zuwa lahira ta zaka cewa wanda ka gani akan titi kowa marigayi baka yi balla ba baka yi balla ba duk wanda ga yana tafiyan nan lokaci ne kawai yake jira lokacin kusa ne shi bai sani ba a dan sani shi bai sani ba da daddare ne zai bar duniyar nan ko da rana ba wanda ya sani ba ko wanda ya sani da marece ne ko da saye ba wanda ya sani a ina zaka mutu baka sani ba a cikin irin wani yanayi zaka mutu baka sani ba wannan shine idan kana da kaskantar da kai da jin tsoron Allah to kullun sai ka riga tsammanin lalle kai wa zaka da ubangijinka yanzu nan za a yi rabuwa da kai yanzu za a ce babu kai yanzu nan zaka iya tsallakawa a nan gurin sai a ce babu kai ka yi zuwa kwanta bacci kafin gari ya waye sai ka zama tomi an waye gari babu kai nawa aka yi ba sai ka yi rashin lafiya ba nan wani ya je ya ce wai shi bai jin daɗi kamar yana so ya huta sai dai kama ɗaki a cikin abinan katagori wani yaron shi kawai ke kai ma wai huta zai fa saboda akwai sanyi sosai ko kwayi kufur akwai sanyi a nan garin aka yi fa na san shi kuma jandar mu ne ma kwanje ne ma yake yake kawai shi ba zai iya suke a gida ya huta ba sai dai kawai ya tambaya ka bashi ɗaki ka tabori wanda mai tsadan nan kawai dan ya huta nake sara ka mishi abinci yana ba ni likitoci suke a bar lahiyar shi a lokacin ne wallahi wata ran mai kai mishi abincin ya dai yayi ta buga ɗaki kawai shiru aka ji aka bambare daga baya ni da ni aka yi sutura shi aka shiga kawai babu shi huta ya zo a gani ya zo hutawa inda sanyi inda ko ayi kufura ko sanyi ta san lissafi ya duk garin duk wata din da ya kama ana iya kufura amma na fa saboda ana cikin zahi yana so ya more to diya haka kwarin da ake babu labarin wani bawan Allah da matarsa suke tattaunawa shikenan suna cikin tattaunawa nan barci ya dauke shi shi sai ake tayi barci ya tashi ya je arwalla ya ce ta shike yi sallah ya tayi masallaci ya dawo ce kai ya ga bai ga inda take arwalla ta arwalla bai ke ta anya wance ko lafiya wannan ita ba ta irin wannan barci yazo na ce ki ta shike yi sallah ida ashe ta sa kai kwarin aka yi kwarin ne aka yi irin wannan mutum yanzu haka ake yi lafiya ka kalau zaka sa kai daka wannan ke nuna aya ce da isharar ba sai an jama alqur'ani ba ka zama kana da yaqinin annaka mulaqi rabbuk kana da yaqinin kowane lokaci zaka yi haduwa da ubangijinka daka Allah yace su ba su kushu'i ga Allah yanzu nuna annahu mulaqu rabbuk kullun suna tsammanin cewa zai iya yiwa su sadu ubangijinsu sun san kuma halau makoma da tana gare shi subhanahu wataala. Haka muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya kyauta karshen mu, ya samu daga cikin bayin sa nagari, ya gafarta mana kurakuran mu, ya karbu ayyukan mu na alkhairi. Idan tamu ta zo Allah samu cika da imani, ya gafarta wa da suka riga mu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.